Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki ke wurin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 26 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji wata hira da wani wanda mahaifiyarsa ke daga cikin mutanen da aka sace kwanan nan a Najeriya kuma sai da aka biya kuɗi tsababa kafin aka kwato ta. Kamar kowace ranar Juma'a Maryam Dauda na tafi da shirin kallabi, Zahra Aminu Kage za ta shigo da shirin jaridan Amurka, Turu kuma ta fara wasu daga cikin al'umma sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Korea ta Arewa ta bugaci Amurka ta biya ta dala miliyan 2 da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwalejin da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016, wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata, a cewar wasu rahotannin jaridar Washington Post. Wasu majiyoyi sun fadawa Post din cewa babban wakilin Amurka da aka aika don dawo da ɗalibin mai suna Otto Wambia, wanda ke sume tun a lokacin, ya saka hannu akan wata yarjejeniya ta biyan kuɗaɗen jinyarsa bisa ga umarnin shugaba Donald Trump, wanda ya tura takardar biyan kuɗin zuwa ma'aikatar kuɗin Amurka, amma ba a fayyace ko shin gwamnatin Amurka ta biya ba. A wani saƙon Twitter da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta tura, ta ce, "Ba za mu yi magana akan tattaunawar da muka yi da wanda aka yi garkuwa da shi ba, wanda shi ne dalilin da ya sa tattaunawar ta zo da nasara a lokacin wannan gwamnati." Wasu rahotanni da ba a tantance ba na cewa da Amurka da China sun fara gindaya tsauraran sharuɗa ga malaman jami'a da suke kai komo tsakanin ƙasashen biyu, wanda hakan ya jefa masana cikin damuwa game da abin da hakan zai haifar ga dangantakar shugabannin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. A cikin 'yan makonnin nan, kafafen yaɗa labaran ƙasashen biyu suna ta yaɗa labarai kan irin waɗannan malaman, waɗanda wasunsu sun sha kai komo tsakanin China da Amurka, sai kawai kwatsam aka shaida masu cewa daga yanzu ba za a yarda su ci gaba da irin wannan zirga-zirga ba. Ɗaya daga cikin malaman jami'a na China masu binciken manyan laifuka, wato FBI, sun tsare shi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Los Angeles a watan Janairu, yayin da yake shirin komawa Beijing. A cewar jaridar New York Times, jami'an sun karɓi fasfot ɗinsa suka kuma soke bizar zirga-zirga ta tsawon shekara 10 da aka bashi don kai komo tsakanin ƙasashen biyu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya umarci babban lauyan fadar White House na lokacin Don McGahn da ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller don ya gurgunta binciken da Mueller ɗin yake yi kan alaƙar kwamitin yaƙin neman zaben Trump da Rasha a zaben 2016. Ba kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙarya suka yi ta sharawa ba, ni ban taɓa gayawa babban lauyan fadar White House na lokacin Don McGahn da ya kori Robert Mueller ba, duk da ina da iko a shari'ance ne hakan, abinda Trump ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter jiya Alhamis kenan. "Idan ina so na kori Mueller, ban buƙatar McGahn ya yi hakan, zan iya yi da kaina." A cikin rahoton da aka fitar makon da ya gabata, Mueller ya faɗa cewa ya kira McGahn har sau biyu a gidansa a watan Yuni shekarar 2017, kuma ya umarce shi da ya rusa kwamitin bincike na musamman, Mamula ya ce McGahn, wanda ya shafa watanni 21 a matsayin babban lauyan White House kafin ya bari a watan Oktoba bara, ya damu da abin da Trump yake bukata din, amma bai yi niyyar yayi abin da yake bukata din ba. Farmakin da gamayyar sojojin Amurka ke jagoranta da suka kai a yunkurin su na fatattakar kungiyar IS daga birnin Raqqa na kasar Siriya ya halaka fararen hula sama da 1,600 bisa ga sakamakon wani bincike na haɗin gwiwa na kungiyar Amnesty International da kungiyar IWAS da aka fitar jiya Alhamis. Rahoton ya ce mace-macen sun faru ne sakamakon dubban hare-hare ta sama da Amurka da Rasha da Burtaniya da kuma Faransa suka kai, sannan kuma sai farmaki da manyan bindigogi da Amurka ta kai a Raqqa tsakanin watan Yuni da Oktoba na shekarar 2017. Sojojin gamayyar sun lalata garin Raqqa gaba daya, amma ba za su iya share gaskiya ba, a cewar Donatella Robera ta kungiyar Amnesty International. Kungiyar IWAS da kungiyar Amnesty International sun yi kira ga sojojin gamayyar da su kawo ƙarshen ƙaryata adadin fararen hula da suka mutu da kuma barna da farmakin da suka aikata a Raqqa. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce faɗan da ake yi don karɓa iko tsakanin gwamnatoci biyu abokan hamayya ya juya ya koma na makota fararen hula a fagen daga, yayin halin da jama'a suke ciki a Tripoli da kewayensa yana ƙara ci gaba da kazancewa a makonni uku da suka gabata, abinda kungiyar Amnesty International ta faɗa jiya Alhamis kenan. Abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar su asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa wanda suke cikin wani mawuyacin hali daga tashe-tashen hankula da aka shafa shekaru 8 ana yi sun ci gaba da tagayyara. Kungiyar ta ce makaman roka da ake harbawa ya sa ya zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji raunuka. Ofishin jakadancin Amurka a Colombo ya gargaɗi mutane da suke da su ƙauracewa guraren ibada a Sri Lanka a wannan ranar hutun ƙarshen mako mai zuwa. Ta ambato wasu rahotanni a Sri Lanka da ke cewa mai yiwuwa a samu ƙarin wasu hare-hare. Ku ci gaba da kulawa da kuma kauce ma cunkoson jama'a, a cewar ofishin jakadancin jiya Alhamis a shafinsa na Twitter. Gargaɗin ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da aka kai wani mummunan hari kan Kiristoci masu bauta ranar bikin Easter na ranar Lahadi, lokacin da 'yan ƙunar baƙin wake ɗauke da bumabumai suka hallaka sama da mutum 250. Jami'an ƙasar tun da farko sun sanya mutuwar fiye da 350, amma bayan da aka sake kirgawa jiya Alhamis sun ce wasu gawarwakin an kirga su har sau biyu.
Muhammad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka sani dai, an yi ta sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa a 'yan kwanakin nan a Najeriya. To a ci gaba da duba wannan al'amari da muke yi, wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka ya tattauna da Alhaji Abdullahi Haruna Lau, wanda mahaifiyarsa ke ɗaya daga cikin mutanen da aka sace kwanan nan, wadda sai da aka fitar da tsabar kuɗi na gugar kuɗi kafin aka fanso ta. Sale Shehu ya fara da tambayar Alhaji Abdullahi cewa
ganin cewa kama a kwanakin baya waɗannan masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da mahaifiyarka, kamar yaya abin ne ya faru ne?
Jatumana ta je kauye, ta je duba ƴaƴanta da daddare, misalin karfe 2 suka je suka dauke ta, suka tafi
2 na dare kake nufi,
suka je suka dauke ta suka tafi da ita daji, cikin daji tsaki ba daki ba komai, ruwan sama yana ta dukan ta a can har kusan kwana 5.
Ta yaya kuka fara tattaunawa da su?
Kuka dauke ta, sun dauke ta da wayanta, da suka je da wayanta sai ta ce suka tambaye ta namban wayan danta a cikin wayan ta sai ta nuna musu namba na sai suka kira ni suka ce su suka dauki jatuma na kuma suna neman kudi a wurina ta farko suka ce min suna son miliyan naje musu ni ban da miliyan 100 ban da ma hanyar miliyan 1 maganan kudi suka nuna an ba kudi ba za su sake ta ba to mahaifiya ne jarabawa ne kuma Allah ya aiko mana baya da zamu yi jami'an tsaro ma an kace zaka gaya musu ma kana bata lokacin ka
kin kana nufin kenan wannan dauke ta da akai kanan ba ku yi magana ba ku tuntubi jami'an tsaro ku sheda musu
mun je mun sanar da su amma ba abin da suka yi mun je mun sanar da su mun sa na sa kani na ya tashi ya je police station ya yi reporting ga abin da ya faru ya ga ya sarakuna ya ga ku amma ba abin da akai so in sun ce maka ka bari ma karshen da za a je a kashe ta ne ba abin da za su yi domin ba su ma aikin su
kaman da kwashe kaman kwana nawa a gurin su kaman
kwana tuntubi kwana biyar ni abin da nake gudu da jami'an tsaro wannan wayan nan dole an ce MTN tana register duk wani abin nan ana register wayan nan kuma duk movement da akai dalilin register nan shine za a san meye communication da ake da wayan nan amma mutanen nan za su dauki mutun da wayan nan su gama communication su yi komai sannan gwamnati ta nuna bata sani ba kasan wannan maganan banza ne
to ganin cewa amma yaya to kuka yi bayan sun tuntube ku akan maganar ku biya kudi kun zo sun karba ne ko kai musu aka yi
mun kai musu kudin har daji mun kai kudin har daji mun je mun ba su kudin suka je suka sake ta a can a daji
kaman da suka biya kudin ne aka sake ta da wanda ya je biyan kudin ko kuma
wanda ya kai kudin shi suka bashi ita ya dawo da kanin ta ne shi ya kai kudin shi ne kuma suka bashi ita ya dawo da ita don haka wannan Abu Jarabawa ne kuma masifa ne da abin da zai ci yana neman yadda zai rayu sannan a zo a dauki mahaifinsa ko dan uwansa ko ne ya bace sai ya kawo kudi wai sai da wannan sai da wannan to kaga karshen ta ma ba wani security na property da ake fada security za su kare ka su kare dukiyoyi ka za ba abin da suke karewa
kaman nawa kuka biya aka mu aka sako
wannan sirri ne kai dai mu dai mun biya kudi kawai kuma an karbe ta alhamdulillah ba abin da za mu sun kai magana da daddare kai ma zo a dauke ka don haka wannan masifa ne Allah ya kare kawai Allah ya kare duka al'ummarsa
yake yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba
Salami
to Allah ji dan dan kwaro yanzu kan ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babban bakuwar mu ta yau ita ce Malama Habiba Ali ta kamfanin Sosai Renewable Energies dake Nigeria. A yayin wata hira da muryar Amerika a lokacin da ta zo nan birnin Washington DC don karbar wata lambar yabo, abokin aiki na Baba Yakub Makere ya tattauna da ita akan ayyukan da take yi da kuma wannan lambar yabon da za ta karba. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
To ni dai an haife ni a Kaduna nan na girma baba na police ne watan dan sanda ne a lokacin kuma ba wai babban dan sanda bane dan karamin dan sanda ne mama na kuma lokacin tana aiki da Kaduna State Transport Authority to amma da iyaye na dai abinda dai nayi sha'awa da su yanzu in nayi tunani shine daga maman da tawa da baba na dai duk suna son mu yi karatu dan na tuna lokacin muna bariki a police college a Kaduna baban mu aka bude nursery school kusa da police college shi kadai ne wanda yake order ranks ya dauki yaran shi sai su nursery school to lokacin kuma ana ta mishi sai an ce ai ba sai primary school yara ke shiga makaranta ba sai shi dai bai yadda bai ce a'a shi yana son yaran shi da ko me ake gani kuma mu duka yaran shi farko guda uku mata ne to shi yana ganin kamar dole da in ba ya tsaya ya tashi tsaye ba ba za a kalle mu da daraja ba shi da kanshi lokacin akwai hotuna da nake tunawa wani lokacin da gani zai rike hannuna da hannun yayata ya kai mu har makaranta ya bar mu a wurin kuma lokacin da aka tashi zai gudo daga office zai dauke mu ya kai mu gida saboda ka san yaran manya ke zuwa nursery school in shi bai je ya dauko mu ba ba za mu iya takowa gida ba amma duk da haka dai Allah kuma ya taimaka mishi wannan san shi dai mu yi karatu din sha'awar karatu kuma yayi mishi yayi amfani saboda yana da yara da yake ko ina muke ciki dai muna saiwa gaba a karatu muna samun scholarship muna samun suna tuna farko dai an mishi transfer zuwa Niger State lokacin muka je muka ni na primary 4 and 5 a wurin anan ne na samu na yi common entrance na samu scholarship na je secondary school a Port Harcourt yayata ma aka tura ta wani garin to dukkan mu dai yayi sa'a da yaran dai aikin shi bai zama na banza ba to muka fara karatu to kasan kuma da ilimi dai abubuwa na canzawa so kuma ba su sai bari ba to Allah kuma da yake taimaka musu tunda scholarship ne kaga ba wanda ya sa aljihun shi ba nauyi so saboda haka sai muka samu dai muka yi karatun muna da ina fitowa kuma daga university secondary school na samu university yayata ita dai ta bata samu university ba amma har ta tsaya ma ta danyi aiki kafin dai ta samu muka dai tallafa ma juna dai a lokacin dan dai komai yayi aiki yadda ya kamata maman mu kuma ita tana aiki da Kaduna State Transport Authority amma tana da shago inda take sayar da abinci to kuma mu dole dai 5 a.m. zamu tashi dai mu dai mu je shago mu yi girki mu debo ruwa mu yi ne duk aikin da yawa ya kamata ka je kai aiki mutane na saurin su je gida hutu dan su je su huta mu ba hutu muke muna zuwa mu yi aiki ne kuma in muna shago ta kance kasuwancin ta yafi tafiya in muna shagon to zamu yi aikin nan dai tare da ita mu yi girkin mu yi komai da komai duk dai ya sa muna da zafin nema unfortunately dai Allah ya yi ta rasuwa amma bayan dai ta wahala ta yi masters ɗinta da komai amma duk da haka dai zafin neman mu bai bari ba dan kokanni na sauran su dukkan su zaka ga cewa kowa dai na kokarin ya ga cewa rayuwa dai yana tafiya yadda ya kamata saboda haka dai muka girma
to madalla to sai dai ga ki a America ko zaki ya ba mu babban dalilin zuwa ki
to aikin da nake yi dai aikin da yake tallafawa garuruka ne da al'ummomi haka mukan kawo musu na'urar da yake sabantuwa kamar su na sola ne watan na rana ko kuma wanda yake rage amfanin itace to wani garin muna sa musu wuta ga baki daya magarin wani garin kuma mukan wasu garuruka mukan ba su mota da yake gida ɗaya yana da fitillan shiga kaman guda hudu ko shida TV-n su ko da fankan su to kaga kuma za su iya biya a cikin shekara hudu kamar yadda za a biya kudin NEPA har su gama biya ya zama nasu wani garin kuma sai su ce su sun fi son a sa musu na gari gabaki ɗaya wani kuma sai kaga wani business wani kasuwancin zai fara a dalilin wannan wasu matan kuma muna da sa musu irin kaman abin da yake busar da kayan gona tumatir ne attarugu ne barkono
maimakon wato a shanya mara
yawa a rana a ƙasa to a cikin wannan wurin ya ta haske ya ta tsafta to in suka busar kuma suka yi packaging su saida shi wato inda suna sayarwa naira maybe a ce 100 ne yanzu za su iya saida shi 120 kaga sun fi samu to kaga duk wayannan tallafin da ake yi ana ba mutanen garurukan nan sai zama abin da Bature zai ce economic empowerment
haka ne to bunƙasa tattalin arziki
yawa yanzu da Hausa to sai wannan kungiyan kuma a nan America tana tallafawa mata da suke yin abubuwa a kowane fanni to sai suka bani award
labar girma
eh amma akan wannan economic empowerment bunƙasa
economic
yawa eh haka to so shine suka sun gaya min cewa ni na samu wannan shekaran dan kowane shekara sukan zabi mata kaman guda hudu a kowane fanni akwai masu leadership and development akwai wanda suke taimakawa mutane kaman ana ce humanitarian services to amma akwai na economic empowerment na wanda ni na ciki na
to masu raro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da cigaban wannan hirar a madadin babba bakuwar ta mu Habiba Ali da baba Yakub Makere da yayin hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
gai shi ku yanzu kuma ga Zahar Aminu fage ta shigo da sharhin jaridan Amurka
sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara da jaridar The Hills inda aka rubuta labari tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi ta Democrat ta tsaida shi takarar shugaban kasa a shekarar 2020 abinda nan da nan ya maida shi dan takarar jam'iyyar Democrat dake kan gaba da zai iya kalubalantar shugaba Donald Trump Biden yana da kwarewa akan harkokin waje da fannin shari'a da kuma harkokin cikin gida wanda ba za a iya hada shi da sauran yan takara ba a cikin sakonnin bidiyo da aka fitar a ranar Alhamis Biden ya ce kimar da Amurka take da shi a fadin duniya da kuma abubuwan da take da shi na cikin hatsari yace yayi imanin tarihi zai sake duban shekaru hudu na wannan shugaban kuma duk abin da ya runguma a cikin wannan lokaci amma idan muka bawa Donald Trump shekaru takwas a fadar White House har abada zai canza dabi'ar wannan kasa da mu kanmu kuma ba zan iya tsayawa ina kallon hakan ya faru ba sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labari fadar shugaban Amurka ta White House ta ce a mako mai zuwa manyan jami'an Amurka za su je kasar China domin ci gaba da tattaunawa don samar da maslaha tsakanin kasashen biyu a fannin cinikayya sanarwar da aka fitar a ranar Talata ta ce sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin da jami'in cinikayya Robert Lizer za su gana da mataimaki Premier Luhi a birnin Beijing a ranar 30 ga watan Afrilu Amurka da China sun sha yin tattaunawa kan farkon shekarar nan domin sasanta kan rikicin cinikayya da ya faru tun shekarar da ta gabata lokacin da shugaban kasa Donald Trump ya saka harajin dala biliyan 250 akan wasu kaya da China ke shigowa da su Amurka haka kuma ita kanta China ta mayar da martani akan hanyar kara haraji ta kayan Amurka har na dala biliyan 110 fadar White House ta ce mataimaki Premier Lu shine zai jagoranci tawagar jami'an China zuwa Washington a makon gaba domin ci gaba da tattaunawa sai jaridar Epoch Times inda aka rubuta labari shugaban Amurka Donald Trump a wani sabon salo da ya shafi tsarin mulkin kasar yana barazana kai kotun koli idan majalisar wakilai
sai suka yi kokarin cire shi daga mulki. Yace ba wai akwai wani laifi ba ko karya doka ba. Babu wani laifi game da ni, inji shugaban ya rubuta a shafin sa na Twitter game da sabon jawabin nasa akan rahoto na musamman game da bincike na shekara biyu akan ko akwai katsalandan a yakin neman zaben sa na shekarar 2016 da Rasha. Tun lokacin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima ɗan jam'iyyar Democrat waɗanda ke da rinjaye a majalisa suke muhawara ko za a fara gudanar da tsare-tsare kan cire shugaban ƙasa daga mulki. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Wa alaikum sashen Hausa na VOA. Magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira da manyan kasashen mu na duniya tun da jiya rana ce wanda aka ware ta yaki da zazzabin cutar cizon sauro na duniya. Ina kira ga manyan kasashen mu na duniya su tallafawa kasashen mu masu tasowa kasashen Afirka da wannan magani wanda za a kakkaɓe mana zazzabin cizon sauro da yake a dabar mu, musamman feshi da ake yi na maganin cizon sauro da jiragen sama ko kuma rarraba mana gidan sauro da ake yi wanda za a shiga, sannan ko kuma shi kansa maganin malaria wanda za a kawo a tallafa wa kasashen mu masu tasowa. A don komai ba, saboda wannan zazzabin cizon sauro yana addabar dukkan mutumin da suke na Afirka. Sannan kuma ina kira ga iyaye mata, idan aka tallafa da wannan magani ko gidajen sauro ya kamata suna shiga ciki suna kwanciya da su da yaran su kana, wannan shine zai kawo rashin cizon sauro da zai addabi al'ummar Najeriya. Daga Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a tashi lafiya.
Assalamu alaikum gidare da umar Amurka, sunana gambo da kasuwan da kasuwar kasuwa a garin Fatasku. A yau na so na yi yabo da jinjina a wani bawan Allah, wani mai gadi ɗan jihar Jigawa wanda ya yi aiki da wani bakin biyu shekara 25 duhun bakin biyar na dole sallamin shi zai ciya masa gida mai koma kasuwa. Wallahi mutum ɗin ya ce shi da su ya nasa gida gara a je garin a musu bohol saboda suna matsalar ruwa. Aka je garin su ƙauyen su a jihar Jigawa aka yi masa gida a yi bohol. To wannan mutum gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Jigawa ta ɗauki ɗawaini har su ya nasa gida, saboda irin bajanta da ya yi ya kai bohol da ba a yi gida tsamar gida, amma ya ce a jiya yi al'ummar sa bohol. Ta wannan abin a yaba masa ne, abin a yaba masa ne, duniya ta ji. Kuma ya kamata gwamnatin jihar Jigawa ta bayyana idan Allah ya nan ta tsaya wannan bayan Allah gida, saboda irin jajircewa da tsayawa da yi. Da fatan Allah ya sa masu kuɗin mu da suke da jama'a da fashin su din sallamin su suna kwatanta irin wannan alheri da wannan bakin biyu da wannan mutum. Da fatan Allah ya ba mu gida riƙon gaskiya da amana. Allah ubangiji ya ba mu masu tausayi, Allah ya ba mu masu tausayi, Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi. Na gode gida da umarar Amurka, sunana Jambo Barar Fatas da tsohuwar kasuwa a garin Fatas.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana sani ɗan takara daga dogon daji can Bolle Sargon Mankakeke. Ya Allah sashen Hausa na murya Amurka, ina son kuɗi don min kasuwa ga gwamnati jiha Sakkwato. Don Allah ta tsawata da nuna irin cin zarafin da aka wa magoya bayan APC ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa.
To yanzu kuma ga Muhammad Baballe da labaran duniya amma fa a takaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. Koriya ta Arewa ta bugaci Amurka ta biya ta dala miliyan 2 da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwaleji da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016 wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata, a cewa wasu rahotannin jaridar Washington Post.
To masu saurare ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku ga sakon taya iyalan Malam Hamandoda Imam Aliho da na Margayi Isa Isma'ila Inkiya wato Inkiya Sabu daurin auren ƴaƴansu Muhammadu Zainu Ni'ima Isa wanda za a yi gobe Asabar da karfe 10 na safi a kofar gidan Alhaji Ilu wanda ke layin Bomi a garin Mayo Belwa jihar Adamawa Najeriya. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a daya ba a mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salman Abu da injiniyan mu Sherif Ibrahim Kalmasiyo ya tabbata cewa sai anjima.